sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfil Hashim Gumal tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 25 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Babban janar din sojin kasar Sudan ya ayyana dokar ta baci tare da rusa majalisar kasar da ta kwashe shekara biyu tana mulkin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar Lahadi, yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa. Director General na hukumar lafiya ta duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan kasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba za a samu galaba akan cutar ba.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da jam'iyyar PDP ke shirin babban taron ta na kasa, wasu 'yan jam'iyyar sun nufi kotu.
Don haka shine sai muka roƙi kotu ta tsayar da duk wani abun jam'iyyar PDP ko Congress ne ko convention da suka ce za su yi ta tsayar da shi, sai sa ilinda kotu ta yanke hukunci akan karan da yake gabanta.
Haka kuma za a cewa rikicin cikin gidan na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba ɗaukar sabon salo daidai lokacin da kwamitin jam'iyyar ke sauraron korafi a jihar Kano.
Za mu saurari zaɓe kur kai tsaye na waɗanda suka gudanar da zaɓensu a farfajiya na filin wasa na Sani Abacha da ke birnin Kano.
Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Babban janar din sojin kasar Sudan, Janar Abdul Fattah al-Burhan, ya ayyana dokar ta baci tare da rusa majalisar kasar da ke kunshe da sojoji da fararen hula da ta kwashe shekara biyu tana mulkin kasar. Al-Burhan ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a yau Litinin, bayan da dakarun kasar suka tsare Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu jami'an gwamnatin kasar. Ma'aikatar yada labaran kasar, wacce ke ci gaba da fitar da sanarwa, ta rawaito cewa an tsare Hamdok ne bayan da ya ki nuna goyon bayan juyin mulkin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa wasu sojojin kasar ne suka fada gidan ministan da sanyin safiyar Litinin, daga cikin waɗanda ake tsare da su a gidan Hamdok har da ministocinsa hudu da wani farar hula da ya kasance mamba a majalisar da ke mulkin kasar, a cewar gidan talabijin na Al Hadath. Rahotanni har ila yau sun ce an tsare da dama daga cikin manyan 'yan jam'iyyar da ke mulki da wasu jami'an gwamnati, sannan an katse hanyoyin sadarwar intanet a Khartoum, babban birnin kasar ta Sudan, kamar yadda wasu 'yan jarida da masu fafutuka suka tabbatar. Baya ga haka, an kuma rufe filin tashin jirage na kasa da kasa da ke birnin. Ma'aikatar yada labaran kasar ta yi watsi da juyin mulkin, ta kuma yi kira da a saki duka waɗanda ake tsare da su. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar Lahadi, yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kuɗaɗe da za a samu da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi, wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau Litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ya karɓi bakuncin shugaban jam'iyyar Democrat na majalisar dattawa Chuck Schumer a gidansa na Wilmington da ke jihar Delaware, tare da Senator Joe Manchin na jihar West Virginia, ɗaya daga cikin muhimman 'yan majalisa biyu a cikin jam'iyyar Biden ta Democrat, wanda ya yi kira da a rage kuɗaɗen da ake shirin kashewa na dala triliyan 3.5, waɗanda su ne kuɗaɗe mafi yawa cikin shekaru 50 da ake fatan za a kashe su wajen kai ɗauki ga Amurkawa. Sanarwar da ofishin yada labarai na fadar White House ta fitar ta ce su uku sun yi tattaunawa mai ma'ana kan shirin aiwatar da manufofin gwamnati ta Biden. Director General na hukumar lafiya ta duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan kasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba, ba za a samu galaba akan cutar ba. A cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus, barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta. Tedros ya ƙara da cewa muna da duk kayan aiki da muke bukata, ingantattun kayan aikin lafiyar jama'a da ingantattun kayan aikin likitoci, amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace. A cewar hukumar WHO, batutuwan siyasa da neman riba na daga cikin abubuwan da suka kawo cikas a yunkurin da ake yi na ganin an yi wa kashi 40 cikin 100 na al'ummar kowace ƙasa allurar rigakafin cutar ba batun samar da allurar ba. Ya kuma buƙaci masu sarrafa allurar rigakafin da su raba ilimin yadda ake hada allurar da lasensin yinta tare da kawar da shingayen haƙƙin mallaka.
In an jima kaɗan, Amina ta sake dawa da labarai. Kafin nan, a Najeriya, yayin da jam'iyyar PDP ta kammala shirye-shiryen gudanar babban taron ta na ƙasa a ƙarshen wannan makon don zaben sabon shugabannin ta na ƙasa, wasu gungun 'yan jam'iyyar sun nufi kotu don dakatar da taron. To, ko me ya zafi haka? Daga Abuja, ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Tun da farko dai, wata kotu ce ta dakatar da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa, Mr. Uche Secondos, al'amarin kuma da ya sa wasu gungun 'yan jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin wani ƙusa a jam'iyyar, Dr. Umar Ardo, suka garzaya kotun ɗaukaka ƙara don ƙalubalantar wannan hukunci.
Da aka ba Secondos order, sai muka yarda, sai muka ɗaukaka ƙara. Suka zo suka yi next meeting, suka sa ranar yin convention, suka sa Congress committees wanda suke Congresses da state da local governments da wards, you know, suka sa ranar convention, so wa'innan duka ba a yi shi a kan tsari ba, so shine muka ce kotu ta rusa duka. Amma ba mu san yaushe ne kotu za ta yanke shari'a ba, don haka shine sai muka roki kotu ta tsayar da duk wani abun jam'iyyar PDP ko Congress ne ko convention da suka ce za su yi, ta tsaya da shi, sai sa ilinda kotu ta yanke hukunci a kan ƙaran da yake gabanta.
Ganin cewar jam'iyyar PDP ta yi nisa wurin shirya babban taro har ma tsaye da ranar Asabar ɗin nan mai zuwa domin kaddamar da wannan taro, to anya wannan ba zai maida hana agogo baya ba?
Wa'inda suka fara wannan abun ba su bi doka ba, suka yi wa shi Secondos zalunci kar ku manta. Secondos ya kamata ya bar chairmanship a December, an ce sun kore shi tun September, su ne za a zarga ba mu ba, saboda ka zo ka yi satan kaya na ka ɗauke shi da nauyi, ka sa a mota, ka biya mota, ka kai shi wani wuri an je an kama, sai mu ce maka a magana ai ka kashe kuɗi akan kayan sata.
To, ko me yasa su Dr. Umar Ardo ba za su yi sulhu ba?
Da an ce Secondos ne ya fara zuwa kotu, Secondos ne ya yi waka zargitan sai a yi mishi, kamar ni so 11 ina kai jami'an PDP kotu, na je so 5 a High Court, na je so 3 a Court of Appeal, na je so 3 a Supreme Court, duka kuma akan rashin bin doka.
To, amma kuma idan kotu ba ta dakatar ba?
In ba dakatar ba, kotu za ta ce ba ta yarda da injunction da muka nema ba. Ba mu ce to ka karasa da case da yake gabanka. In kotu ta karasa, in sun ce ba mu da gaskiya, za mu tafi kotun koli. In kotun koli suka ce ba mu da gaskiya, sai mu san yadda za mu meeting ne, mu sani za mu zauna PDP cikin zaluncin, cikin ƙaryan, cikin rashin bin dokan.
To, ko ta wace fuska masana ke kallon wannan dambarwa na jam'iyyar PDP? Dr. Abubakar Umar Kari, babban malamin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Ko ba komai idan an dakatar da wannan babban taro zai kasance babban cikas ga jam'iyya. Shirin wannan taro akan dau lokaci kafin a shirya shi. Ana kashe kuɗi, akan yi tarurruka na zahiri da na baɗi. To, duk lokacin da aka ce kotu ta dakatar da taro, ya zama kenan an mai da hannu agogo baya. Idan ma kotu ba ta dakatar da wannan taro ba, waɗanda suka kai wannan ƙaran, to ka ga su dai har yanzu suna da ja. Kuma rashin goyon bayan wannan taro zai ƙara wannan yanayi na husuma da yake cikin jam'iyyar.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gai da Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ɗauke da ƙarin labarai.
Kungiyar Amnesty International ta ce ranar Litinin za ta rufe ofishinta a Hong Kong saboda barazanar da ma'aikatanta ke fuskanta sakamakon dokan tsaron ƙasa da Beijing ta sanya wa birnin. Wannan shawarar ta kawo ƙarshen kasancewar kungiyar a birnin, wacce ta kwashe sama da shekaru 40 a yankin na Hong Kong tana aiki, kuma ta zo ne yayin da jami'ai suka sake ɗauko salon tsarin mulkin China. Kasar Sin ta kafa dokar tsaro ta ƙasa a watan Yuni da ya gabata don mayar da martani ga zanga-zangar demokradiyya da ake ta yi a wani matakin da ya sauya yanayin siyasa, al'adu da dokoki na Hong Kong, tare da saka dokar da ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da China ke amfani da shi. Papa Roma Francis ya buƙaci ƙasashen duniya da su kawo ƙarshen ayyukan mayar da bakin haure da aka ceto a teku zuwa Libya da sauran ƙasashe da ba su da ingantaccen tsaro, inda ya ce suna fuskantar musgunawa. Francis ya yi wannan tsokacin ne yayin addu'ar da ya saba yi ta Angelus a ranar Lahadi a gaban jama'a da suka taru a dandalin St. Peter Square. Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama saboda barin bakin haure a cikin kwale-kwale a yanayi na cunkoso kafin kai su ga wata tashar jirage. Jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun daɗe suna yin tar da Allah wadai da sharaɗin wuraren tsare bakin haure a Libya, inda suka bayyana yadda ake yi wa mutane duka, fyaɗe da sauran hanyoyin cin zarafi da rashin isasshen abinci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna kan batun siyasa Najeriya ne, inda a wannan karar rikicin cikin gida na jam'iyyar APC mai mulki a kasar ke ci gaba da daukar sabon salo, inda yayin da kwamitin sauraron korafin zaben shugabannin jam'iyyar APC da uwar jam'iyyar ta Tura Jihar ya shiga rana ta uku da fara aikin sa. Ya ce zai karɓi korafi ne kawai daga 'ya'yan jam'iyyar da suka bi dokoki da ƙa'idojin da kundin tsarin mulkin teshin fada. Sai dai ɓangaren tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekau na cewa ba shi da wani korafi da zai miƙa babban kwamitin. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwanaki tara kenan yanayin siyasa a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Kano yana ɗumama tun bayan zaben shugabanni na jiha da ya tsaga jam'iyyar gida biyu, wato tsagin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da suka ce sun zaɓi Abdullahi Abbas a matsayin shugaba, da na tsohon gwamna Sanata Ibrahim Shekaru wanda suka ce Ahmadu Haruna Zago ne shugabansu. Yau ne dai aka shiga rana ta uku da kwamitin karɓar ƙorafi na jam'iyyar ya fara aiki bayan da ya bayyana a Kano domin sauraron koke daga 'ya'yan jam'iyyar da ba su gamsu da yadda zaben ya gudana ba. Dr. Aminu Garba Waziri shi ne sakataren kwamitin wadda Dr. Tony ke jagoranta.
In an yi zaɓuɓɓuka, wani zai ji abin bai ji daɗi ba, wani zai ji ya samu karsashi. A irin wannan sai kundin tsarin mulki na jam'iyyar APC ya fitar da ranaku guda bakwai wanda bacin an gama wannan zaben za a iya zama a saurara idan akwai wani wanda ya ji bai ji daɗi ba, ko yana ga bai amince da abin da ya faru ba, ya zo ya kawo koken shi da hujjoji. Wannan shine aka turo mu mi
wayaya kwamitin korafin ya fasalta gudanar da aikin sa, la'akari da cewa yanzu ana da bangarori biyu ne inda kowanne ke ikirarin shugabancin jam'iyyar a Kano.
Za mu saurari zabe kur kai tsaye na wa'inda suka gudanar da zaben su a farfajiya na filin wasa na Sani Abacha dake birnin Kano.
Ina makomar waɗanda suka yi wajen wannan fili.
A to ai makomar su 'yan APC ne, ba ku gurin daga cikin jam'iyyar APC, amma su zo su bi wannan shugabanci da jagoranci wanda aka yi zaɓe a wannan farfajiya.
Misali yanzu tunda dama korafi ya jawo har aka yi zaɓen, in suka zo da korafinsu da hujjoji ba ku da hurumin sauraransu kenan?
Ba mu da hurumin sauraransu, saboda ba a nan suka yi wani abu ba ko wata hidima ta jam'iyyar APC, saboda ai ba a yin abu karazube.
Sai daga alama aikin wannan kwamiti na uwar jam'iyyar ta APC daga Abuja ka iya zuwa da sauki, domin kuwa tsagin tsohon gwamna sanata Ibrahim Shekarau ya ce ba shi da wani korafi kan yadda zaben shugabannin jam'iyyar ya gudana a Kano. Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada guda ne cikin 'yan majalisar dokokin Najeriya da ke goyon bayan tsagin.
Wannan sun zo ne su karɓi korafe-korafe, mu ba mu da korafi. Domin mun yi zaben mahalattace ga ciyaman ɗin mai yana kusa Alhaji Ahmad Haruna Zago da ragowar gwarzayen 'ya'yan jam'iyyar APC mai jama'a da za su busa wa jam'iyyar nan numfashi su ƙara ɗaga darajarta. Mutum uku suka fito takara daga cikin mutane da muke ganin cewa za su iya dawo da farin jinin jam'iyyar nan a hannun al'ummar jihar Kano. Suka zauna a tsakaninsu suka ce sun janye wa Alhaji Ahmad Haruna Zago, amma duk da haka saboda sanin ka'idar jam'iyyar aka ce sai an yi zaɓe. Suna so su ji ƙorafe-ƙorafen mutane akan zaben da aka yi a Indo. Mun sha faɗa wa mutane cewa zama suke a ɗaki su rubuta abin da suka ga dama, wanda duk bai san menene Indo ba, shine wani rufaffen wuri.
A ranar Alhamis mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu, wadin aikin kwamitin na kwanaki 7 zai cika. Kuma daga bisani ya miƙa rahotonsa ga shalkwatar jam'iyyar ta APC a can Abuja. Kana shugabannin ƙasa su yanke hukunci na ƙarshe a kan wannan dambarwa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafa mu yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Litinin, ta da fatar kun muni lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin halin da ilimi ya tsinci kan shi a sanadiyar ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya, wanda hakan ya samar da koma baya a fannin. Wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim ta yi muna nazari a game da hakan.
Wata wani hali yankin na Arewa ya samu koma baya a harkar ilimi ba zai haifar da ɗami ido ba ga yankin, wanda sauran yankunan ƙasar suka yi mafitin kawa ɓangaren ilimin boko. Ya zuwa yanzu rahotanni na nuna ɗalibai sama da 700 ne maharan suka sace don neman kuɗin fansa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya. Yawaitar hare-hare da satar ɗalibai da ake ƙaddamarwa babbar barazana ne ga makomar ilimin yara a yankin arewan Najeriya, a cewar Malam Shamsuddin Sulatema, wani malami a makarantar sakandaren gwamnati a jihar Katsina.
Alal haƙiƙa, wato mun sake cikin rudani tashin hankali biya da labarin da muka samu cewa an shiga makarantar an kwashi ɗaliban science and technical kankara. Wannan ya sa iyaye da ɗalibai da malamai hankalinsu ya tashi, ba ma wanda ke karatu a makarantar ba kadai, domin hakan ya sanya ɗalibai har wani shekari ma ba su zo makaranta sosai ba, tunanin ko ka a zo makarantar su su ma a sace su. Ko da wannan abin ya faru, har yanzu da ɗaliban da malaman babu wanda suke jikin shi, babu wanda zai ce maki ya sake jikin shi 200% hankalin shi kwanta a cikin makaranta. Wannan matsalai hakika har yanzu tana cikin duwa, ba ga ɗalibai ba kawai, har ga malamai su kansu da za su je su zanna su koya. Domin in zan baki misali, hakika banda wannan wanda ya faru, an shigo cikin garin kanki an yi tunatin ɗin mutane biyu uku hudu haka cikin dare daya, so haka aka ta buga bindiga ta tsorata da ɗalibai. Malami shi ka samu lokaci ka samu natsuwar kwanciyar hankali, za ka zana ka yi planning abin da ya kamata ka yi planning, ka je ka yi deliverin ga ɗalibai. Su kansu ɗaliban in sun tashi a firgici, sun tashi da safe a firgici labarin an yi kidnapping wance, abokinsu wani an kina ganin su a gidan su wani, an kidnapping wani a wance a gidan su wance, ya za a ɗalibi ba samu wannan natsuwar da kwanciyar hankali. Ai sai dai in ce maki mun kawo wani mataki na la haula wa la quwwata illa billah, ana roƙon Allah markwani da ya kawo mana mai tashin wannan al'amari.
Duk da haka, kwamishinanin ilimi na jihar Kaduna da na Katsina sun ce suna da ƙwarin gwiwa wa matakan tsaron da suke ɗauka don kare lafiyar ɗaliban zai haifar da ɗa mai ido a jihohin nasu. Dr. Shehu Usman Makarfi na jihar Kaduna ya ce suna yin sauri su shafawa gemun su ruwa idan na makotansu ya kama da wuta.
Harkar tsaro a jihar Kaduna musamman bayan ta shafi harkar ilimi gagarumin abu ne, abinda Hausa ke cewa zance din ilimi wai ko litadon din sata. Ya shafi harkar ilimi ta fannoni daban-daban domin har ya kai mu ga dauki daliban mu daga wadansu bangare na jiha zuwa wani bangare, mu dauki daliban mu daga wadansu makarantu zuwa wani makaranta. Wannan ya nuna mana irin matsalolin da ke fama da ita waɗannan gurare. Mun hasashen cewa wani abu na iya faruwa, to kafin ya faru muka dauki matakai, muka dauki daliban muka canza musu guri. Duk sanda muka ji gemun dan uwanmu ya kama wuta a wani wuri, sai mu kokari mu shafa ma namu ruwa, saboda mun rika jin abin da ke faruwa a Zamfara, mun ji abin da ya faru a Niger, kuma amma na jihar Kaduna ya shafe mu domin kwashe wa daliban mu a makarantar koyon aikin gandun daji dake Afaka. An kwashe mu dalibai a Greenfield University, an kwashe mu dalibai a Bethel Baptist Secondary School a nan hanyar Kaciya. To duk sanda irin wannan abin ya faru, muka yi kokari mu duba abin da ke iya kaiwa ya kawo, sai mu dauki matakai. Saboda kai takaice ya shafi gudanar da ilimi a karke ma dai tani kusan biyu suka wuce muka rufe makarantun mu, sai kwanan nan ka bude su aka ci gaba da karatu. Kuma wannan gaskiya ba abin nan ba ya samu koma baya wajen natsuwar dalibai, wajen mai da hankali wajen karatu. Idan kaga yaro bai je makaranta ba na kwana ɗaya, ai zai shafe shi, bari a ce kwana biyu, bari a ce sati ɗaya, bari a ce sati biyu. Mu abinda muka yi cike wannan gibin shi ne mun ci gaba da tuntuɓa dalibai ta hanyoyin kafofin watsa labarai, a isar da sakonni zuwa gare su, da kuma yi musu ishara da shiga cikin manhajar mu da ke yanar gizo, wadda take kunshe da darussa da dama da aka nada, aka ajiye a cikin YouTube, aka ajiye kuma a website din mu na ma'aikatar ilimi. Wannan shine kadai yake rage wannan taifin. Shi yasa muka ga da suka dawo makaranta muka ba da umarni cewa lokacin karatun zai canza, lokacin hutun zai canza, da sauran makamantan irin wannan, saboda a samu wato kokarin a rage irin asarar da aka yi lokacin da suka rasa san da suke makaranta. Wannan za a yi a primary, kuma za a yi a secondary da makamantan waɗannan makarantun. Mun dauki matakai wanda ba dukansu ne za a iya bayyana a kafofin watsa labarai ba, amma babban abin da ke alfahari shi a ciki duka shine irin haɗin kan da muke samu daga iyayen yara da kuma kafofin watsa labarai, wajen yi wa mutane bayani na irin abin da ya kamata su yi idan sun samu matsalar tsaro. Har ma mun buga wata takarda wanda bature ke cewa leaflet, don ya farkar da dalibai da malamansu irin abin da ya kamata su yi idan suka samu kansu a yanayi wanda yake ba a bukatarsa. Daliban mu sun koma makaranta, mun canza tsarin karatunsu, mun rage yawan hutunsu, mun ƙara lokacin da suke karatu a kullum, mun ƙara yawan malamai domin darasin da ake yi ba a cika yin su da yawa ba saboda rashin malamai. Yanzu mun ƙara ɗaukan malamai, da kowane malami ko kowane darasi ya samu malamin da zai yi aiki tare da shi, ko kuma zai iya gabatar da wannan darasin a makarantu.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum, Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
A gaide su Aliyu Harande.
Yanzu kuma
kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Faruku Mahe da kinan Sani Yunusari, karamar hukumar Shagari, jihar Sokoto. Suka ce salon VOA Hausa, hakika hanbarar da gwamnatin rikon kwaryar Sudan da wasu sojoji suka yi a yau ya mai da hana agogo baya a yankunan mai da mulki a hannun farar hula kasar, kuma zai iya haifar da rabuwar kawuna tsakanin 'yan kasar. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa Allah ya sa kaddamar da kudin internet na e-naira da shugaba Buhari ke shirin yi a yau ya taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya da ma na Afirka baki daya. Sako daga Sani mai langelange ya wuri. Shi kuma Salihu Kauran namo da jihar Zamfara cewa yayi, muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Zamfara da ta duba yiwuwar dawo da sadarwa a yankunan kananan hukumomi 13 da ta sa hukumar NCC ta katse. Kasancewar wannan hali na rashin sadarwa ya taimakawa 'yan ta'adda suna cin karansu babu babbaka a waɗannan yankuna ba tare da al'umma suna iya kiran jami'an tsaro ba domin su kawo masa dauki. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi tabbas a yadda rikice-rikice suka yi wa jam'iyyun APC da PDP da baibayya kasar mu Najeriya, ya kamata mu newa mu kama mafita a shekarar 2023 idan Allah ya kai mu, domin dai dukkan jam'iyyun guda biyu sun taka irin kalar rawar su mun gani. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Aliyu Muhammad Dan Fulani, maradawa a jihar Zamfara, yace salon muryar Amurka. Hakika tserewa tashin hankali da mutane sama da trillion daya ke yi daga kasar Burkina Faso abin tausayi ne, da fatan Allah ya kawo masa agajin gaggawa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, yace salon VOA Hausa, tabbas rikicin shugabanci da yake nema ya kunno kai a cikin jam'iyyar APC abin takaici ne. Muna kira ga shugabannin jam'iyyar APC da su gaggauta shawo kan matsalar kafin wankin hula ya kai su dare.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Babban janar ɗin sojin ƙasar Sudan, Janar Abdul Fatah Al-Burhan, ya ayyana dokar ta ɓaci tare da rusa majalisar ƙasar da ke kunshe da sojoji da fararen hula da ta kwashe shekara biyu tana mulkin ƙasar. Al-Burhan ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a yau Litinin, bayan da dakarun ƙasar suka tsare Firayim Minista Abdullah Hamdok da wasu jami'an gwamnatin ƙasar. Ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar, wacce ke ci gaba da fitar da sanarwa, ta rawaito cewa an tsare Hamdok ne bayan da ya ki nuna goyon bayan juyin mulkin. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar Lahadi, yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kuɗaɗe da za a samar da ababen more rayuwa da yaƙi da matsalar sauyin yanayi, wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau Litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ya karɓi bakuncin shugaban jam'iyyar Democrat na majalisar dattawa Chuck Schumer a gidansa na Wilmington da ke jihar Delaware, tare da Senator Joe Manchin na jihar West Virginia. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yaƙar annobar COVID-19 ba za a samu galaba akan cutar ba. A cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus, ɓarkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshenta.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin mu na daren misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai bisa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta gabatar da shirin, da kuma Julie Lath Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe. Shirin matasa, salamu alaikum.